أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 21 ga watan Rabi'ul Awwal. Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda yayi daidai da 7 ne ko 8, 7 ko 7 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin unguwar Hausawa Zurot a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Muqaddimatul Izziya. Littafi ne wallafa babban malami ainihin wato Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah, inda muke bibiyar sharhin da ainihin wato Muhammadul Mansur, Dr. Muhammadul Mansur Sokoto yayi wa wannan littafin mai suna Futuhur Rabbil Bariya, wanda muna cikin wannan shine darasin mu na 39 a cikin wannan littafi. Darasin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin sahau, inda malam yayi magana akan sujudu sahau, cewa sunna ce idan an tauye wata sunna mai karfi cikin sunnonin sallah. To mun samu maganganu da tattaunawa ta malamai a cikin mazhabin Malikiya da kuma sauran mazahib waɗanda ba na Malikiya ba, game da shin sujudu sahawun nan sunna din ce ko kuma akwai mai ta cewa. Muka ji akwai waɗanda suka tafi akan cewa sunna ce mai ƙarfi, wanda daga cikinsu akwai Imamu Abu Hanifa da kuma Imamu Shafi'i. Akwai kuma wanda suka ce wajiba ce, sujudu sahawu wajibi ne. Daga cikin wanda suka ce wajiba ce akwai Imamu Ahmad da wani daga cikin wani bangare na Hanafiya. Sannan akwai mazhabin da suka ce a'a, akwai tafsili tsakanin qabli da ba'di. Suka ce ita sujada qabli, tunda ana yin ta ne saboda ragi a sallah, ita wajiba ce. Sujada ba'di ita kuma, tunda ana yin ta saboda ƙari ne da aka samu a cikin sallah, ita kuma yin ta sunna ce. Wannan su sai suka yi tafsili, kuma duk mun ji dalilan kowanne daga cikin su insha Allah. To bayan nan sai kuma muka karanta gabar mai ke wajabta, wato menene idan an bar shi yake wajabta yin sujudu sahau. To sai shi mawallafin littafin yace abubuwa ne guda 8: akwai karatun sura, akwai bayyanawa, akwai asirtawa, akwai kabbara amma banda kabbara harama, akwai sami Allahu liman hamida, akwai tahiyar farko, akwai zama domin tahiyar farko, akwai kuma ainihin wato tahiya ta ƙarshe. Wannan abubuwa guda 8 gaba ɗayan su suna daga cikin sunnoni masu ƙarfi. Asalin kuma inda suke koma shine hadisin Abdullahi bin Buhaina, wanda ainihin wato muka karanta. Sannan menene baya wajabta yin sujudu sahawu? Shi ma nan malam yace wato babu sujudu sahawi idan an bar sunna wadda ba mai ƙarfi ba, kamar kabbara guda ɗaya in ba kabbara harama ba, ko kuma barin wani mustahabi kamar al-qunut. To wannan shi ma yana daga cikin abin da muka karanta. Su kuma wa'annan an basu, to ba a yin sujudu sahawi a kansu. Sannan mun karanta inda mawallafin littafin yake cewa wala li faridatin ka takbiratul ihram, haka akwai gurin da ba a yin sujudu sahwi shine idan inda aka bar kabbara harama kaga ita aslan ma ba a kulla sallar ba tunda sallah bata kullu ba to kaga duk abin da aka yi ihu bayan hari akai da aka babu magana yin sujudu sahwi tunda ma ba a yi kabbara harama ba to sannan kuma wuraren da ake yin sujudu sahwi malai yake cewa wuraren da ake yin sujudu sahwi sun bambanta kari a cikin sallah kawai ana yi masa sujada ba'di ragi kawai a cikin sallah ana yi masa sujada qabli idan kuma aka samu guda biyun sun hadu sujada ka wato an samu kari an samu ragi to su kuma anan malamai suka ce za a yi sujudu sujada qabala salam to shi ma duk mun tattauna da maganganun malamai da hadisan duk da suke tattare da wannan matsala dan haka a gabar da muka tsaya ko kuma zamu tashi shine sifatu sajadatayi sahwu yanda ake yin sujudu sahwu din qalal muallif rahimahullahu ta'ala yace sifatu sajadatayi sahwu wato sufar yanda ake yin sajadu guda biyu na rabkanwa qalal musannif wa sifatuhu sajadatani yace sufar sujudu sahwu sujada ce guda biyu yukabbiru lahuma shi wanda zai yi su zai yi kabbara domin yin waɗannan sujada guda biyun fifti da ihima a farko warrab'i minhuma zai kuma yi kabbara lokacin da zai dago minhuma daga waɗannan sujadun guda biyu wa yu'idu tashahhuda sannan zai sake maimaita wata tahiyar fil qabliyi a cikin sujada qabli yayi ainihin wato tahiya sai kafin ya sallama sai ya waɗannan sujada guda biyun ya kabbara ya tafi ya kabbara ya dago ya kabbara ya sake tafiya sujada ya kabbara ya dago to idan ya dago daga sujada qablin nan sannan kuma sai ya sake yin wata tahiyar bayan yayi tahiya sun mai sallimu sannan sai ya sallama fa idza yace fa in sahal ma'mum khalfal imam to malai ya gama waccan sai ya shiga wata matsala sai ya ce idan mamu yayi rafkanwa khalfal imam a bayan liman fa innal imama yahmiluhu anhu to wannan rafkanwar da mamu yayi liman ya dauke masa ita wa yalzamul mamuma har wa yau kuma yana zama lazimi akan mamu sahawul imam rafkanwar liman idan liman kuma ya rafkanwa to kuma wannan hukuncin da ya kama liman lazimi ne yana kan mamu wa illam yasha ma'ahu ko da bai yi rafkanwar tare da shi ba wala hadara sahawahu ko da bai halarci lokacin da liman yayi rafkanwa ba na fata an gane kaga abubuwa guda uku kenan ma'ana sujada qabli idan an yi ta kafin ai sallama to za a sake yin wata tahiyyar sannan ai sallama sannan idan mutun yana bin liman sallah sai yayi rafkanwa inda shi kadai ne kila wannan rafkanwar sai yayi sujada qabli ko sujada ba'di amma yanzu sai ya zama liman yake bi to tunda yana bin liman sai ya rafkanwa to wai liman ya dauke wannan rafkanwar da aka ba zai qabli ko ba adiba shi mamu din sai kuma aka sake cewa idan kuma mutun yana bin liman sallah sai rafkanwa ta kama liman to hukuncin rafkanwar nan ya shafi duk mamun da suka bi liman din ko da ko lokacin da aka yi rafkanwar liman yayi rafkanwar kai baka shigo sallah ba kila an tsere maka da raka'a ɗaya ko raka'a biyu ko kuma ma kila raka'a ƙarshe ka riska amma lokacin da ka zo dama rafkanwa ta riga ta samu liman sai kai kuma ga ka zo ka shigo to ko da lokacin da sahawun ta kama liman kai baka nan to abin da ya kama liman din ya shafe ka amma anna sahawal ma'mum to shi ma game da ainihin wato maimaita tahiya ina jin akwai gabar da muka karanta cewa babu bukatar wannan hadisin da yace idan mutun yayi tahiya yayi sujadar rafkanwa sai ya sake maimaita tahiya bai inganta ba mun karanta a can bayan za ku iya tuna ko to saboda haka kaga ba sai an maimaita zancen ba shi yasa ina ganin shi ma doktor bai sake yin wata magana ba nan kawai shikenan sai ya wuce dan an fadi gabar a can cewa idan kai sujada qabli ko kai sujada ba'di tunda dama ita sujada qabli kai tahiyya kan kai ta to wannan tahiyyar ta wadatar da kai sujada guda biyun kana dagowa sai kai sallama ita ko sujada ba'di dama kai tahiyya ka sallame sannan sai kuma ka zo kai ta to kana yin ta in ka dago daga sujada ta biyu kawai ita ma sai kai sallama babu bukatar maimaita tahiyya ina fata an gane amma game da gaba ta biyu da malai yace anna sahawal mamum rafkanwar mamu yahmiluhul imam liman ya dauke masa fa huwa qaulu ammatu ahli alilm wannan zance ne ko magana ce ta mafi yawan malamai ma'abuta ilimi duk kusan yawan malamai haka suka tafi akai cewa idan liman imamu yayi rabkanuwa kuma yana bayan liman to liman ya dauke masa wannan rabkanuwar kama qalahu fil muguni kaman yanda ibnu qudama ya fara a cikin littafin sa al muguni wa warada fi hadithun da'if akwai wani hadisi da yazo akan wannan mas'ala amma hadisi ne mai rauni wanda imamul bayhaqi imam ad-darqutni ya fitar da shi a cikin littafin sa mujalladi na 1 shafi na 377 wa da'afahu al-albani sannan shaykh nasiruddin al-albani ya raunana wannan hadisi a cikin al-irwa irwaul galil hadithi na 403 to kaga wannan sai ya zamana kawai sai dai ijtihadin da malamai suka yi cewa idan mutun yana bin liman sallah yayin rafkanuwa shi ma mu din liman ya dauke masa hadisin da aka dogara akan wannan hadisi ne mai rauni amma mafi yawan malamai kuma sun gina hukunci akan haka ina fata an gane wa amma wujubu ittiba'il imam amma game da wujubu ittiba'il imam wajabcin bil liman fi sahawihi a cikin rafkanuwar da liman yayi aka ce mamu dole ne ya bi liman koda an yi rafkanuwar baya nan shi mamu sai ya ce fali hadithin shi kuma saboda hadithin innama ju'ila al-imam li yutamma bihi ai kawai shi liman an sanya shi ne dan su mamu su koyi da shi fa idza sajada fasjudu dan haka idan yayi sujada ku yi sujada an bayyana to duba da wannan hadisi sai ya zamana idan mamu liman yayi rafkanuwa to ta shafi mamu koda ba mamu baya nan ake wannan hadisin muttafaqun alai ya gabata wa qad naqala ibn al-munzir al-ijma' alai sannan ibn al-munzir ya ruwaito cewa wannan magana malamai ijma'i suka yi akan ta cewa rabkanuwan liman ta shafi mamu idan ko shi mamu yayi rabkanuwa liman ya dauke masa ko da yake mas'ala guda biyu ce idan liman yayi rabkanuwa to ta shafi mamu ko da an yi rabkanuwa lokacin da aka yi rabkanuwa baya nan shi kuma akwai waccan magana ta farko ita kuma idan shi kuma mamu ne yana cikin bin liman sai rafkanuwa misali ya dauka daga kila ko ya tafi wani tunani daga tsaye an tafi ruku'u ya kawai sai ya tafi sujada an gane ko yana tafiya sujada sai ya ga shi kadai ya tafi sujada kaga sai ya tashi ya dawo ruku'u to wannan abun da yayi yayi kari domin ya tafi sujada ba sujada ya kamata ya tawa ya dago kuma to sai kaga yayi kari ko kuma ga wani lokaci kawai sai kaga mamu ya ji kaman an yi kabbara sai ya dago ko an tafi sujada sai ya ji kaman kabbara ne mai da ya dago sai ya ga shi kadai ya dago kaga sai ya sake koma sujada nawa yayi na'am amma biyu ba kaga sujada nawa yayi to ire-iren waɗannan abubuwan suna faruwa ko kuma kila ayi zaman tahiya kawai ya tafi wani tunanin har aka miƙe tsaye bai ce komai ba ko ayi ruku'u bai yi tasbihin ba kawai shi dai raƙumi da aka ala kawai in ya ga an tafi ruku'u sai shi ma ya tafi kawai to ire-iren waɗannan shi ne aka ce wa sahwul ma'mum yahmiluhul imam an bayyana ko fasalun fi salatil jama'a fasalin da zai yi bayani akan sallar jam'i hukumuha abu na farko menene hukuncin sallar jam'i qala al-musannif salatul jama'ati sunnatun mu'akkada abu al-hasan ash-shadhili rahimahullah yace sallar jam'i sunna ce mai karfi to shin duk malamai sun sallama cewa sallar jam'i sunna ce mai karfi ko akwai ja sai malamai yace ikhtalafa ahlul ilmi fi hukumi salatil jama'a malamai ma'abuta ilimi sun karu juna sani sun kuma samu sabani game da hukuncin sallar jam'i ba'da ittifaqihim ala fadliha wa ahammiyatiha amma fa bayan sun yi ittifaqi ra'ayinsu ya zo daya game da falalar sallar jam'i da muhimmancinta duk malaman sun hada akan cewa sallar jam'i tana da falala tana da muhimmanci amma fa sun samu sabanin ra'ayi game da shin wajiba ce ko ba wajiba bace walahum fiha qawlani mashhurani game da hukuncin sallar jam'i farilla ce ko ba farilla bace ko sunna ce mai karfi to akan wannan akwai zantuttuka guda biyu da malamai suka yi kuma dukkan zantuttukan ne sun shahara an fahimta sai ka ƙara wannan nunun din zaka ya sa mashhura ni dai a nawa akwai nunun mashhurani walahum fiha qawlani mashhurani akwai zantuttuka mashhurai guda biyu daga malamai akan wannan matsala alqawlul awwal magana ta farko wa huwa madhhabu malikin wanda wannan magana ta farko ita ce mazhabin imamu malik annaha sunnatun muakkada cewa sallar jam'i sunna ce mai karfi wanda wannan ne yasa abul hasan ash-shadhili shi ma ya tafi akan wannan a cikin wannan littafi nasa iziya walaysa wajiba a malikiyance a mazhabin malikiya sallar jam'i ba wajiba bace sunna ce mai karfi wazalika dalilin su akan haka lima warada saboda hadisin da yazo min tafdiliha akan fifita sallar jam'i alal munfaridi akan wanda yayi sallar shi kadai fi hadith ibn umar radiyallahu anhuma a cikin hadithin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatul jama'ati sallar jami'i tafdulu salatul fazzi tana fifitar sallar mutun daya bi 27 daraja da fifi kon daraja 27 wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 645 Imam Muslim hadisi na 650 duk hadisi ne muttafaqun alai cewa sallar jami'i wanda ya salla a cikin jami'i yana da fifikon daraja akan wanda ya salla shi kadai wa fi hadisi Abi Hurairah radiyallahu an a cikin hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatul jama'ati sallar jami'i afdalu min salati ahadikum tafi sallar daya daga cikin ku wahdahu shi kadai bi 25 juz'a da yankin lada 25 wannan shi ma hadisin Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi hadisi na 648 Imam Muslim shi ma ya fitar da shi a hadisi na 649 an fahimci wannan akharajahuma bukhari da muslim duk sun fitar da wannan hadisin walil bukhari mithlihi ko mithlahu imam al bukhari ya ruwaito mithlahu makamancin irin wannan hadisin an abi sa'idin daga abi sa'idin radiyallahu an hadisin mai lamba na ta 646 to wannan shine kusan hujjar da malikiya suka kafa hujjar cewa tunda an ce sallar jam'i ta dara sallar mutun shi kadai da fifikon daraja 27 ko da 5 to tunda ta dara ne kaga ya nuna shi wanda ya salla shi kadai tayi kenan ina ba ta gane washahidu mahallu shahid din su anan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil munfaridi darajatan wa fadlan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya daraja da kuma falala ga wanda ya salla shi kadai wa in kana ko da yake duna man salla fi jama'atin falalarsa da darajarsa bata kai wanda ya salla a cikin jama'a ba kun gane fiqihun da malikiya suka ruka cikin wannan hadisin na'am tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka to sallar wanda ya shi kadai tayi yana da daraja da falala amma darajarsa da falalarsa bata kai wanda ya je ya salla a cikin jami'i ba fadalla wannan hadisi sai ya nuna alashtirakihima ashe da wanda ya salla shi kadai da wanda ya a cikin jami'i dukkanin su sun yi tarayya ame fi aslil fadli a asalin falalar wa huwa alladhi huwa al-ajr wanda shine ladan ala tafadulin bainahuma ko da yake akwai falala da fifi ko tsakanin su amma a asalin falalar sun yi tarayya domin ji akai salatul jama'ati tafdulu ko afdalu kaga waccan tana da falala sai dai waccan akwai fadlu wannan ita ce afdalu an gane walau kanat salatul jama'a wai da sallar jama'a ta zama wajiba lam yakul lil munfarid fadlun aslan to da mai sallar shi kadai asali ma ba zai samu wata falala ba an gane li'annahu domin shi yakunu athiman asiyan to ai a lokacin ma shi mai laifi ne mai zunubi ne da haka shi ba maganar ya samu lada ake ba, maganar ma ya aikata laifi ya yi zinubi ake. Wannan magana tana cikin Al-Muhazzab min al-Fiqh al-Maliki na al-Sheikh Muhammad Sukuhal al-Mujaji a cikin mujalladin sa na 1 shafi na 145. Wa yashhadu lahu aidan ma fil Bukhari wa Muslim. Haka hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim yana ƙara zama shaida akan kaulin Malikiya cewa sallar jam'i sunna ce mai ƙarfi. Min hadithi Abi Musa radiyallahu an, hadithin Abi Musa Allah ya ƙara masa yadda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna a'zama an-nasi ajran, mafi girman mutane lada, fi salati a cikin sallah, ab'aduhum ilayhi mamsha, wanda yafi nisan tazarar tafiya zuwa masallaci, wanda daga gidansa zuwa masallacin akwai tazara, to wannan shi yafi girman lada in an zo samun ladan sallah, saboda shi yayi taku mai yawa. Wallazi yantadhiru salata, da kuma wanda yake jiran sallah, hatta yusalliha, har ya sallace ta ma'al imam tare da liman fi jama'atin a cikin jam'i, a azamu ajaran, shi yafi girman lada, mimman yusalliha, sama da wanda zai sallaci wannan sallah shi kadai, thumma yanamu sannan yaje bacin sa. Kun ji wannan hadisin shi ma, wanda yake jiran sallah yazo masallaci, liman bai zo ba ko lokaci bai karasa ba, ya jira har liman yazo ya yi sallah tare da shi, to yafi girman lada sama da wanda shi ya sallasa shi kadai ya kwance sa. Wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 632, Imam Muslim a hadisi na 1099. Har wa yau ga dalili, ga wani dalilin, wa an Ubay ibn Ka'ab radiyallahu an, an karbo daga Ubay ibn Ka'ab, Allah ya kara masa yadda, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatul rajuli ma'ar rajul, sallar mutun tare da wani mutun su sallasu su biyu, azka ita tafi tsarki, min salatihi wahadahu, sama da mutun ya sallace shi kadai kenan ta san tana da tsarki, sai dai in sun yi su biyu tafi tsarki. An gane wannan? Wa salatuhu ma'ar rajulain, sallar mutun tare da mutun biyu, galiman ga mutun biyu, su uku kenan, azka sallasu tafi tsarki, min salati ma'ar rajul, sama da su sallar su biyu da liman da mamu. Wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah azza wajal, wato duk jam'in da yafi yawa to shi yafi soyuwa a wajen Allah mai girma da daukaka. Da haka kaga kenan ba wata hikima a zo za a tada sallah a ga mutane ba su zo ba kuma a ce a tada sallah. Wani lokaci in dai ba lokacin sallah ne zai fita ba, sai a dan bada lokaci a dan jinkirta mutane su karu, domin shi wanda yake kwadayin yake so a tada sallar, ai kwadayin jam'in ne ya kawo shi, to an gaya maka sallar in mutane suka fi yawa ba ta fi lada, da haka baka yi asara ba, kai ladanka ne ya karu, ka zo lokacin sallah yayi amma mutane ba su fito ba sosai, sai liman ya ce to a dan kara minti 5 ko minti 10 mutane su karu, matukar lokacin sallah ba zai fita ba damuwa a ciki, karka ji ba daɗi, karka jawo shi, sai kai baka samu guri ka zauna, ila da an tada sallar kuku uku ne ko kuku hudu ko kuku biyar, amma dan jinkirin da aka yi an ƙara minti 5 ko 10, sai ga wajen mutum 10 ko 20 sun karu, sallar ta fi lada, kuma Allah ya fi son wannan sallar domin ta fi yawan jama'a. An fahimta? Wannan hadithin hadisi ne Hassan, akhrajahu Abu Daud, Abu Daud ya fitar da shi hadisi na 554, Imam an-Nasa'i a cikin mujalladin sa na 2, ainihin wato a hadisi na 104 da kuma hadisi na 105. Haka Ibn Hibban a hadisi na 2056. Wa naqal al-Hakim, haka Hakim a cikin mujalladin sa na 1 shafi na wato na hadisi na 249. Tashihu a immatul hadith Yahya bin Ma'in wa Ali bin Madini wa Muhammad bin Yahya az-Zuhli wa ghayrihim li hadha al-hadith, wannan sune manyan malaman da suka inganta wannan hadisin, akwai Yahya bin Ma'in, akwai Ali bin Madini, akwai Muhammad bin Yahya da wasu su cikin malaman hadisi, amma Sheikh al-Albani fahassanahu, amma shi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana hadisin fi sahih Abi Daud a cikin sahih Abu Daud hadisi na 591. To wa'annan dukkan suruwan hujjoji ne na mazhabin Malikiya akan cewa sallar jam'i mecece? Na'am, sunna ce muakkada mai karfi da haka in mutun yake zuwa sallar jami'i kaman ya bar wata sunna mai karfi wal qawlu thani qawli nabiyu annaha wajiba su kuma suka tafi akan cewa sallar jami'i wajiba ce ba sassauci ba daga kafa dole ka zo sallar jami'i wastadallu bi qawli Allah ta'ala farko sai suka fara kafa hujja da fadin Allah ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum wa idza kunta fihim idan kana cikin su a matsayin liman lokacin sallah yayi fa aqamta lahumus sala to ka tsayen musu da sallah ma'ana a halin yaki halin tsoro cikin lokacin da ake cikin furgici da tsoro ka tsayar musu da sallah amma an tashi a rabu gida biyu faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wata jama'a wato daga cikin su tsaya su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum idan suka yi wani bangare na sallah kamar yanda salatul khawf take suka zo kila a halin tafiya ne an kai musu raka'a daya kamar yanda wasu daga cikin sufofin salatul khawf din sai liman ya tsaya tsaye in ya tsaya su kuma sai su tayi su ciko daya su tahiya su sallama sai su je su dauki makaman su shine wal ya'khudhu aslihatahum sai kuma su je su debi makaman su su rirrike sai su je su canjo yancan na farko na wancan ɗaya bangaren su kuma sai su zo sai su ƙara su wannan sallar tare da kai kai taka biyu ta cika kai sallama su kuma su mike su ciko ina fatan gane wannan mun karanta shi a salatul khawf to mahallu shahid na kawo ayar a matsayin dalili na cewa sallar jami'i wajiba ce qalu sai suka ce fal amru umarnin da aka fada a wannan wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala ka tsayar musu da sallah kaga wannan umarni ne fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak lalle wata wasu jama'a daga cikin su su zo su tsaya tare da kai an sauke wa ɗaya jama'ar ba sauke musu jami'in akai ba idan ka duba fa a halin yaki fa sai a rabu sojojin gida biyu wayannan su aje makaman su sai su zo su bi ka sallah su kuma wayancan suna can suna lura da me yake zuwa ya dawo a halin yaki ba za a ce sai an gama yaki in an zo an nutsu a yi sallah ba haka za a yi sallah saboda haka idan kai musu rabin sallar to sai ka tsaya a tsaye sai su tashi su ciko in suka ciko sai su yi sallama in suka yi sallama sai su je su canji waɗancan su kuma waɗancan sai su zo su kuma sai su tsaya su ƙarasa sallah tare da liman shi kuma in ya yi sallama su tashi su ciko to kaga dukkan wannan umarni ne fal amru shi ko umarni ya dullu alal wujub ko da yaushe umarni daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuni akan wajibi wa huwa huna fi halatul khawf wannan fa ana magana ne a halin tsoro halin firgici da rashin tabbas aka ce ai haka fa fi halatul amni to kaga a halin zaman lafiya aula shi ya fitancanta ai haka in har a cikin halin tsoro an ce lalle sai an yi jami'i to a halin zaman lafiya fa na'am min babil aula ko shi ya fitancanta in har ana barun wuta ana jefa bamai amma ba a lafiya mutane sallar jami'i ba an ce lalle a wannan yanayin su yi sallar jami'i ga ba kaifiyar yanda za su yi sallar jami'i to ba dalilin da zai sa ana zauna a gida kawai ka fito daga gidanka ga masallaci ba tashin hankali ba wata rigima ka ki zuwa masallaci kai sallah wannan shine dalilin da suka fara kawowa a ƙarƙashin wannan aya wastadallu bi ahadith sun kafa dalilai har wa yau bi ahaditha da hadisai minha daga cikin hadisan hadithu abi huraira hadithin abi huraira radiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace ata rajulun a'ma wani mutum makaho yazo fa kale sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah laysa li qa'idun yace ya ma'aikin Allah ba ni da dan jangora yaquduni da zai jagorance ni ilal masjid izuwa masallaci ba zai iya zuwa masallacin shi kadai ba saboda kila akwai ramuka ko akwai magudanar ruwa kamar yanda wasu ruwayoyin suka nuna ko kuma dai akwai ba zai iya zuwa ba kuma ba shi da wani dan jagora da zai dinga jagoranta sa ya rike masa sanda ko ya riko hannunsa ya kai shi masallaci farakhasa lahu a karan farko sai manzo Allah ya masa sassauci ya ce to kai kana da uzuri kai sallaka a gida falamma walla yayin da wannan makahon ya juya zai tafi da'ahu sai manzo Allah ya sa aka kira shi ko ya kira shi fa kala sai ya ce hal tasma'un nida'a bis sala shin kana jin kiran sallah in an yi kiran sallah daga gidanka kana jiyowa qala na'am sai wannan makahu yace eh ina jiyo kiran sallah ya rasulullah qala fajib yace to ba sassaucin nan ka amsa in dai ka ji hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah ka amsa kawai ladan ya riga yayi maka ya yanke ma da baka jiyo kiran sallah to ka amma kana jiyo kiran sallah ka amsa kira makahu ba ai masa rangwamen sallar jami'i ba sai mai ido biyu idan ba ai wa makaho sassaucin yaje masallaci ya jami'i ba to mai ido biyu fa shi ma kaman waccan matsalan min babil aula lafiyayye kalau min babil aula wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 653 wa ibn Abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sami'a nidaa duk wanda yaji kiran sallah falam ya'ati bai zo masallaci ba fala salata lahu bai da sallah illa min uzrin sai in yana da hanzari hanzarin kuma ba nasa na kashin kansa ba hanzari irin na shari'a irin uzrin da shari'a ta yadda uzuri ne kaji wannan hadisin man sami'a nidaa wai me kenan wanda yaji kiran sallah falam ya'ati me kenan yaki zuwa fala salata lahu me fala salata lahu bai da sallah illa min uzrin sai in yana da uzuri wannan hadisin sahihi ne akhrajahu ibnu majah ya fitar da shi hadisi na 793 ad-darqutni shi ma mujalladi na 1 shafi hadisi na 420 ya ruwaito shi ibn hibban haka ibn hibban hadisi na 2064 shi ma ya ruwaito shi haka al-hakim mujalladi na 1 hadisi na 245 shi ma ya ruwaito shi wa qala al-hakim yace sahihun ala shartu shaykhain wannan hadisin ya inganta bisa sharadin bukhari da muslim wa lam yukhrijahu ko da yake ba su fitar da shi ba وقد تكلم على هذا الحديث لاختلاف الرواة في رفعه ووقفه ko da yake malaman hadisi sun tattauna game da wannan hadisin saboda an samu sabani game da cewa shin hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisi ne mauqufi fa bayyana zalika al-hakim amma hakim yayi bayanin wannan wasawwaba rafa'ahu kuma yace zancen da yafi zama daidai hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala radiyallahu qala rahimahullah hadha hadith awqafahu gundar wa aktharu ashabi shu'ba abu abdullah al-hakim an-naysaburi yake cewa wannan hadithin wadanda suka ce mauqufi ne akwai gundar wani daga cikin ruwat wa aktharu ashabi shu'ba da mafi yawan almajiran shu'ba wa huwa sahihun ala shartu shaykhain amma fa hadisi ne ya inganta bisa sharadin bukhari da muslim wa lam yukhrijahu ko da yake basu fitar da shi ba wa husaym wa qirad abu nuh thiqatan marwaitan daga cikin rawuyan akwai husaym akwai qirad ko qurad abu nuh su kuma thiqatan mutanen kirki ne amintattu ne fa idza wasalahu fal qawlu fihi qawluhuma da haka idan suka sadar da hadisin to zancen da za a dauka shine zancen su domin dukkanin su ainihin wato sikoki ne na fatan gane hadisi na nauke nan na biyu hadisin su na uku wa abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadi manzon Allah yace na rantse da wanda raina yake hannunsa laqad hamamtu haqiqa na himmantu nayi niyya an amuru bi sala nayi umarni azo ayi salla fayuhu tadaba ayo itace summa amuru bi sala sannan nayi umarni ata azo ayi salla fayu'dhanu laha ata da iqama shine fa yu'dhanu laha ata yammata da iqama summa amura rajulan sannan na umarci wani mutum cikin sahabbai fa ya umman nas yayi wa mutane limanci ba ni zan yi limanci ba a wannan ranar summa ukhalifu ila rijalin ni kuma na tafi zuwa ga wasu mutane la yashhaduna salata wadanda ba sa zuwa sallar jami'i suna zauna a kofar gidansu suke sallah ko kuma a cikin gidajensu ba sa zuwa sallar jami'i me manzon Allah zai yi yace fa uharrika alaihim buyutahum na babbake gidajensu da wuta wallazi nafsi bi yadi yace na rantse da wanda raina yake hannunsa law ya'lamu ahaduhum dai daga cikin irin waɗannan mutanen da suke kin zuwa sallar jami'i da ya san annahu yajidu araqan saminan in yazo masallaci zai samu tantakwashi abun miya aw mir mataini hasanatayn ko zai samu kyawawan karfatoci guda biyu la shahidal isha wallahi da yazo sallar isha cikin jami'i a ce yanzu wani masallaci da aka ce kawai wani lokaci mai masallacin kawai sai ya ce a rufe masallacin in aka rufe kawai zakati kowa sai a bashi kamar 50,000 ina ga yawa in kana da nauyin jiki ba ka samu masallaci ba ka samu ciki ba ko kuma wani lokaci aka ce kawai shi kuma wani sai ya rufe kawai in aka rufe sai a ce dai an biya musu umara ina ga yawa wallahi ba zai nisa ba masallacin kaga dai yanda mutane suke kai masallacin na yafi nisa kuma ina tabbatar ma wallahi limamin in zai ja bakara wallahi ba za a ce ya tsawaita ba kai da aka rena ba a samu kokobo a masallacin ka shi yasa da kai shafi da sai a ce ka damu ka tsawaita wa mutane amma da mutane sun san ka duba fa tun kowancen lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan irin wannan cewa akwai mutanen da su in ba wani amfani na duniya za su samu ba sa daukan addini da muhimmanci inda ya san in yaje akwai wani mata'i da zai samu to zai ji wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 644 Imam Muslim hadisi na 551 to kaji abin da yake da ban sha'awa a cikin wannan duk kowanne waye ne ya kafa hujja da shi kowa kawai ba maulan ka bane ba wanda kawai ya sha shayi da buredi da kwai ya makaro kawai yace sallar jami'i wajiba ce ba wanda kawai wata Pepsi Cola ta mai sanyi ya samu ya kunfada kawai yace kai sallar jami'i daga yanzu sunna ce mai karfi da ruwan dalilai ne kaji su wa'ancan ga hujjojin da suka kafa hujja da su suke ganin a bisa doron waɗannan hadisan sallar jami'i iya inda za su dora ta hukuncin ta sunna ce mai karfi su ko wa'annan suka kalli wannan aya suka kalli hadisan da ke tattare da su sai suka kalle sai suka ce gaskiya su duba da waɗannan hadisan sallar jami'i wajiba ce ar-rajihu to wannan maganar shi kuma doctor yace ar-rajihu tunda an samu sabani wayancan sun ce sunna ce mu akada wayannan sun ce wajiba ce to za mu so mu ji kuma to wanne ne rajihin kauli sai yace zancen da yafi zama rajihi ma'ana zance mafi rinjaye allazi yatarajjahu ba'da ardil adilla allazi yatarajjahu ba'da ardil adilla anna qawla thani wa huwa wujubu salatil jama'a aqwa dalilan wa ahda sabila yace allazi yatarajjahu wanda za a rinjayar yatarajjahu wanda za a rinjayar ba'da ardil adilla bayan digga dalilan an bujiro maka an kawo masu annal qawla thani shine qauli na biyu wa huwa wujubu salatil jama'a shine qaulin da yace zuwa sallar jami'i wajibi ne a qawa dalilan domin shi yafi karfin hujja wa ahda sabila kuma shi yafi shiryar da mutun zuwa tafarki fasalatu ma'al jama'ati domin sallah a cikin jama'a sha'iratun azima wata alama ce mai girma min sha'iriddin daga alamomin addini duk inda kaga ana taruwa mutane 4 5 20 30 50 su haɗu su sallah alama ce ta akwai addini a irin wannan gurin sha'ira ce min sha'iriddin amarallahu ibadahu almu'minin Allah ya umarci bayinsa mu'minai an yuqimuha da su tsayar da ita wannan sallar Allah yace fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوت أذن الله أتكن تاكنا مسلاتي ألا يأي أمرني أن ترفع ويذكر فيها سمو a daukaka kuma a ambaci sunansa a cikin ta yusabbihu lahu fiha ayi tasbihi a gare shi a cikin ta bil guduwi da safe wal asal da kuma marice rijalun wasu mazaje ne la tulhihim tijaratun kasuwanci baya shagaltar da su wala bai'un ko ciniki an zikirillahi gabarin tuna Allah gabarin ambatan Allah wa iqamis sala kasuwanci baya hana su baya shagaltar da su ko ciniki gabarin tsai da sallah wa ita'iz zakah da ba da zakah ya khafuna yawman suna tsoron wani yini ta taqallabu fihi alqulub wal absar yini ne wanda zukata da idanu ke jujjuyawa saboda tsoro da firgici a cikin wannan yini. Li yajziyahumullahu ahsana ma amilu, domin Ubangiji ta'ala ya saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata. Wa yazidahum min fadlihi, ya kuma ƙara musu daga falalarsa. Wallahu yarzuqu man yasha, domin Allah yana azurta wanda yaga dama bi gairi hisabin, ba tare da lissafi ba. Suratul Nur ayata 36 zuwa ta 38. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an fadliha, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani game da falalar sallar jami'i. Wa azimi sha'niha, da girman sha'anin sallar jami'i. Wa wasafa al-mutakhallifina anha bin-nifaq, kuma manzon Allah ya sufanta waɗanda suke kin zuwa sallar jami'i da munafurci. Wa haddadahum bit-tahriq bin-nar, kuma yayi musu barazana da konewa da wuta, inda yace zai je gidajensu ya babbake gidajensu da wuta. Wa kama qala Ibn Hazm rahimahullah, kaman yanda Ibn Hazm rahimahullah yake cewa fi sha'anil adhan, game da al'amarin da ya shafi kiran sallah. Law lam yakun illa istihlal rasulullah sallallahu alaihi wasallam dima'a man lam yusma' indahum adhanan wa amwalahum wa sabayahum lakafa fi wujubi fard dhalik, ba game da sallar jami'i ba. Wannan quotin din an kawo maganar Ibn Hazm da yake magana akan wajibcin kiran sallah, shi kuma ba ma zo sallar jami'i ba, shi kiran sallah kansa. Sai ya ce law lam yakun, koda bai zama ba illa istihlal, a ce ba komai ma a game da wato hukuncin kiran sallah. Illa istihlal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dima'a, sai kawai halattawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da azubar da jinin man lam yusma indahum adhanan, diggarin da ba a ji kiran sallah ba a cikin su. Wa amwalahum, a ɗebe dukiyarsu a matsayin ganima. Wa sabyahum, a ɗebe su su kansu a matsayin fursunonin yaki. Lakafa fi wujubi fard dhalika, da wannan kadai ya wadatar wajen gane wajibcin kiran sallah, inji Ibn Hazm. Domin akwai hadisin da Annabi yace in an je gari ana dan saurara kan afar musu da yaki, a ji me da an ji kiran sallah ya nuna su waye, musulmai ne. In kuma ba ji kiran sallah ba, ka ce afka musu, a yake su, a karkashe su, a zubar da jinin su, a ɗebe duke su a matsayin ganima, a kwaso su waɗanda ba su mun mutu ba a matsayin fursunonin yaki. Kawai a ce a je a yi haka, a alakanta kuma wannan yakin da zubar da jinin da kwashe dukiyar akan abin da ba wajibi ba. Sai Ibn Hazm ya ce wannan kadai in an bashi yaki sai ya nuna maka wajibcin yin kiran sallah. Na fata an gane. Ka duba al-muhalla bil athar, mujalladi na biyu, hadisi na ainihin wato ko shafi na 125, mujalladi na uku ne ko, to mujalladi na uku shafi na 125. Sai yake cewa fa misaluhu, sai malai yake cewa to misalin irin wannan magana ta Ibn Hazm game da kiran sallah, yuqalu huna, ita za a faɗa anan ma fi salatil jama'ati, akan sallar jam'i, lima taqaddama, saboda abin da ya gabata, min hadithi abi huraira, na hadisin abi huraira radiyallahu anhu fi dhalika, akan haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yace azu a tada sallah, yayi niyya, yayi nufin a tada sallah, shi kuma ya debo su cikin sahabbai a tafi da gungumin itace, a je a kunna balbala wuta a gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i. Wal qawlu bi wujubiha, doktor yake cewa kaulin da yazo na cewa wanda yake magana akan wajibcin sallar jami'i, la yuta'aradu ma adillati ashabil qawl al-awwal, babu cin karo wato tare da dalilan malaman farko. Karka ce to tunda su sun ce wajibi ne, to ya za su yi da wancan kaulin na malaman farko da suka ce sunna ce mai karfi? To sai malai yake so nan ma ya sake fitar da kai daga cikin wannan rikicin. Sai ya ce babu cin karo, ba za a samu cin karo ba tsakanin wannan waɗanda suka ce wajibi ne sallar jami'i da dalilansu, ba za ba cin karo tsakanin su da malaman farko da su kuma suka ce sunna ce mai karfi. Fa inna wujubaha, domin wajibcin sallar jami'i, la yaqtadi butlan salati man salla wahdahu, ba ta yin hukunci akan rushewar ko bacin sallar wanda ya salla shi kadai. Kasantuwar sallar jami'i wajibi ce, ba shi ke nuna cewa in mutum ya yi sallar shi kadai ba ta ɓaci. Ina fata an gane. Ma'ana dan an ce idan mutum ya yi sallar shi kadai ta yi, ba shi ke soke kuma sallar jam'i ta tashi daga wajibi ba. Kamar yanda da aka ce sallar jam'i wajiba ce,
to kuma ba ta nuna cewa wanda ya sallar shi kadai sallarsa ta baci. Kun gane wannan magana? To bal yace bari takunu salatuhu maqbula, sallarsa za ta iya zamantowa karbabbiya, wa alaihi wizru tarkil jama'a, amma fa yana da zunubin kin yin sallar jami'i domin ya bar wajibi. Sallarsa ta yi amma ya bar me wajibi, tunda ya bar wajibi yayi me yayi sako, haka zai samu zunubi. Ma'a fawati ajriha, tare da kuma kubucewar ladanta. Wa in kana ba'du ahli al-ilm yubdiluha, ko da yake wasu cikin malamai ma suna bata ta, sun zafafa ma suka yi zafi game da wajibcin, suka ce kuma duk wanda yake zuwa yayin sallar a cikin jami'i to sallarsa bace ba, suka ce sallarsa ta baci. Wa yuwajjihu hadhihi al-ahadithu bi annaha fi man thabata lahu udhrun shar'i. Wa yuwajjihu hadhihi al-ahadith, irin waɗannan hadisan ana fuskantar da su ne, fi man thabata lahu udhrun shar'i, ga wanda yake da wani uzuri irin na shari'a, fi tarkil jama'ati, a cikin barin sallar jami'i. Ma'ana maganganun kaulin malaman farko, wayannan hadisan irin su suna aiki har yanzu, ba wai suna nan wancan wanda suka ce suna ce mai karfi, suna nan hadisan suna aiki ne akan wayanda basu zo sallar jami'i ba kuma suna da uzuri mai karfi. To wayancan hadisan na farko sai su yi aiki akan su. Kaga kenan sallarsa in ya zauna shi kadai ba ya da lafiya, ba zai iya zuwa masallaci ba, sai ya sallarsa shi kadai a gida, shikenan wancan hadisan na farko akan irin wannan suke magana. Amma lafiyarsa kalau ba uzuri, shi kan wajibi ne ya zo masallaci sallah. Kama yufiduhu hadithu ibn Abbas, kamar yanda hadisin Abdullah dan Abbas yake fa'idantar da haka, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qale, da yake cewa man sami'an nidaa, duk wanda ya ji kiran sallah, falam ya'ati, amma yake zuwa, fala salata lahu, bai da sallah, illa min uzrin, sai yana da uzuri. Wannan hadisin ya gabata. Wa qad kana salafus salih, magabata na kwarai sun kasance, ya'tanuna bi huduril masajid, suna kulawa kwarai da halartar masallatai, wa shuhudi salatil jama'ati, da halartar sallar jami'i, amalan bi kitabillah, saboda aiki da littafin Allah, wa ta'assiyan bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta inna ahadahum, har zaka samu ɗaya daga cikin magabata, yu'ta bihi, akan zo da shi masallaci bai da lafiya, amma haka za a zo da shi masallaci, yuhada baina rajulaini, yana jan kafafuwansa tsakanin kafadun mutum biyu, ma'ana ya dafa ɗaya anan, ya dafa ɗaya anan, sun taho da shi kuma kafafuwansa ba sa iya daukansa, yana jan kafafuwansa, haka ya dafa nan, ya dafa kafadar wani anan, sun taho da shi masallaci, an dauko shi daga kan gadansa ba shi da lafiya, an taho da shi masallaci don yin sallar jami'i. Li'adam isti'da'atihi min maradin, saboda rashin samun dama ko rashin iko ne ya taho shi kadai, ba shi saboda rashin lafiya, da haka zai nemi ƴaƴansa mutum biyu ko wasu mutanen gida ko abokansa su zo ya dafa su, su taho da shi masallaci dan yin sallar jami'i. Hatta yuwaqqafa, haka za a taho da shi yana jan kafafuwa har a tsayar da shi fisaffi a cikin sahu. Wa addu min simal munafiqin, su magabata ma suna kirga attahawuna bi salatil jama'a, wulakantar da sallar jami'i, min simal munafiqin, su suka ce suna daga yana daga cikin alamomin munafikai. Su a magabata kawai suka ga mutum baya zuwa sallar jami'i sun samu ayat tambaya, yana cikin alamar munafiki wanda baya shiga sallar jami'i. Wani sai ya ce shi kai wai da iyalansa yake sallah a gida, su ba jami'i ba wajibi bane su zo masallaci, amma kai wajibi ne kawai. Su su sallar su a gida dan sallar su a gida ta fulada, kai ka taho masallaci dan sallar ka a masallaci wajiba ce kuma ta fulada. Ina fata an gane. Ko wanda kwata-kwata zaka ji a unguwarsu an ce ba taba ganin sa ba masallaci, baya zuwa, kuma ba wai wani ba wai baya yin sallar ba, yana yi amma baya zuwa masallaci. Wani zaka ga matarsa tayi ya je masallaci ba zai je ba, kawai ya dai shimfida da duma a gida ya sallah. Ba magana ake ba game da wanda ainihin wato baya ma sallah, a'a ana magana yana sallar amma baya zuwa masallaci. To kaji su magabata ma suna kirga daga cikin alamar mutum munafiki ne shine a ga baya zuwa sallar jami'i. Ina fata an gane. An ce lokaci yayi sai mu tashi kaifa idrakuha, yaya mutum zai riski sallar jami'i, da ya ake riskar sallar jami'i. Insha Allah sai mu tsaya nan, inda mu karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. kuskuren da muka yi kun tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.